Saka mai wuya.
Yan majalisar dokokin na Kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar sun amince da shi ya zama doka, inda a cikin ta aka kirkiro da masarautun gaya da karaye da rano kowannen su masu daraja ta biyu, kuma suna karkashin kulawar sarkin Kano.
Abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abin da ya to fiye da shekara 500 da ya wuce.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadunmu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya. Gwamnatin jihar Kano bata karkare gama da cece kucin da ke tare da maganar samun sarakuna guda biyu a cikin Kanon ba, sai gashi kuma a cikin makon da ya gabata ranar Talata da ta wuce, majalisar dokokin jihar ta Kano din ta kara dandanan wannan dambarwa da ake yi ta hanyar amincewa da karin wasu masarautu guda uku na rano da gaya da karaye a karkashin sarkin Kano.
Yan majalisar dokokin na Kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar sun amince da shi ya zama doka, inda a cikin ta aka kirkiro da masarautun gaya da karaye da rano kowannen su masu daraja ta biyu, kuma suna karkashin kulawar sarkin Kano. Mame Bello Butubutu da ke zama mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar yayi karin bayani.
Saboda tarihi da muke sanin maintain na wancan gurare, shine yana da kyau sarki ya samu su manyan mashawarta na kusa da shi wanda ba sai ya tara hakimai gaba da yayi ba. Wannan ita kawo hikimar cewa to mu dauko wancan tarihi na sarakunan nan, shine sarkin rano, sarkin gaya da sarkin karaye. Sai ya kamata a samu musu matsayi su zama masu daraja ta biyu, don kuma wasu shawara da duk wani abubuwa in aka taho za su fara zama su tunasa na su ga kuma za su ba gwamnati shawara.
Masanin tarihi Farfesa Tijjani Muhammad Naniya ya yi tsokaci game da wannan al'amari.
A tarihi abin daman da aka nuna da rano da gaya da kara daman sarakuna ne da su, domin su ba kama su aka yi da yaƙi ba a tarihi. Aminci ne da neman kariya da kuma girmama juna da haɓakar da Kano ta yi yasa suka danka kansu a hannun kan da lura da su. Saboda haka abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abu ne da ya to fiye da shekara 500 da ya wuce.
Gabanin rushe su a watan Mayun da ya gabata, masarautar gaya da karaye da rano na da kimanin kananan hukumomi goma a ƙarƙashin su, amma rage musu daraja a wannan sabuwar doka ya sanya gaya da rano na da kananan hukumomi uku kowacensu, yayin da masarautar karaye ke da guda biyu. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da kafa sabon tarihi a Kano, inda Malam Muhammadu Sanusi na biyu da Alhaji Aminu Ado Bayero kowannen su ke tafiyar da harkokin mulki a fadarsa tare da hakimai. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaishe ka Mahmud. Ito ya kirkiro wa'annan sababbin masarautu ya shafi matsalar da dama ake fama da ita ta samu wa'annan sarakuna guda biyu a Kano. Sannan kuma shin akwai bambanci tsakanin wanda gwamnatin tarayya ta dauka shine sarkin Kano da wanda gwamnatin jihar Kano ta dauka shine sarkin Kano? Za mu taba wannan batu a cikin shirin yau a muhawarar da ake yi tsakanin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, malami a Jami'ar Bayero ko masanin tarihi, da kuma wani basarake na Bauchi wato Barayan Bauchi Alhaji Sanusi Babbar Tauku. Ga jagoran tattaunawa din tasu Nasiru Adamu Rahikaya.
Ba wasu sauraro ana tare da shirin tsakiyar mai wuya na sashen Hausa na muryar Amurka, inda muke tabo abubuwa da suka shafi dambarwar masarautu muhimmai na arewacin Najeriya. Muna tare da Barayan Bauchi Sunusi Baban Takko, wanda babban hakimi ne a masarautar Bauchi, kazalika shi ke shaida lokacin da za a nada sabon sarki, shi yake kula da masu zabe yara nada sarkin, sai kuma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa wanda malami ne a Jami'ar Bayero ta Kano, kazalika kuma masanin harkokin siyasa da tarihi kuma malamin addinin Islama. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, bari mu bi abubuwa ɗaya bayan ɗaya waɗanda suka faru a ɗan tsakanin nan. A Kano yanzu kusan za a ce yana da sarakuna biyu ne, shi sarki Alhaji Aminu Ado Bayero da kuma sarki Sunusi Lamido Sunusi, da wannan gwamnatin ta Abba Kabir Yusuf ta dawo da shi. Shin wane ne daidai ne, wane ne yake kan tsari ne a cikin waɗannan mutanen biyu, gwamnati ce ko kuma ɓangaren sarautar?
Wannan tambaya taka tana da wahalar amsawa kai tsaye. Abin dai da yake, mu fara daga abin da mafi yawan mutane suka sani, shine a lokacin gwamnati da ta shude ta Abdullahi Umar Ganduje, a gwamnati ta tuhumi sarkin Kano mai ce Muhammadu Sanusi na biyu da wasu laifuka. Ta ce ta same shi da laifin, ta cire shi, ta nada sarki wani sarkin a Alhaji Amina Ado Bayero. Da wannan gwamnatin yanzu mai ce ta Abba Kabir Yusuf ta zo, ta ce abinda gwamnatin da ta shude ta yi ba daidai ba ne, kuskure ne ko maganganci. Don haka ta soke dokar da aka yi wacce ta cire sarkin ta nada wani. Don haka ta sauke wannan sarkin da sauran sarakunan da aka nada su tare. Wannan ta sa aka sami wanda ya tafi kotu ya kalubalanci wannan nadin, kuma kotu ta ce a saurara ta yi shari'a a kai. A dalilin haka gwamnatin tarayya ta ce to tunda gwamnati ta ce a saurara a tsaya a inda ake din nan, shine Amina Ado Bayero ne sarki. Saboda haka sai ta dawo da shi, ta sa shi a gidan Nasarawa. Don haka idan ka tambaya wane ne sarki, sai mu ce a gurin gwamnatin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ne sarki. A gurin gwamnatin tarayya a yanzu Alhaji Amina Ado Bayero shi ne sarki. Har izuwa lokacin da kotu za ta gama shari'arta, alabashi a san wane sarki ne guda ɗaya a Kano. Wannan ita ce fahimtata.
Tasiru Ahmadu Kabari, a gurguje mu ji Ibrahim Bauchi a matsayinka na mai kula da masu nada sarki, wato a turanci da ake kira kingmakers, ka kawo sakamako ga gwamna a sanar da sabon sarki. A cikin waɗannan ɓangarori biyu, kai bari ma mu ce wane ne yanzu, ko a irin wajen ku wane ne sarkin Kano ne?
To kamar yadda ya faɗa, duk haka ake, domin dalili ai ana shari'a, kuma an je kotun gwamnatin tarayya, kuma an je kotun gwamnatin jiha. Sannan ita gwamnatin tarayya ta yanke hukuncin cewa Aminu shi ne sarki, amma gwamnatin jihar Kano ta shiga kotu a nan jihar Kano. Saboda haka ita ma yana sauraron nata. A yanzu wanda yake sarki kan ai Aminu shi ne sarki, amma sai mu jira mu ji kuma abinda gwamnatin kotun jihar Kano za ta ce. Wataƙila tana da wani abinda, wataƙila ba ta yake da na gwamnatin tarayya ba, amma a yanzu a gaskiya a matsayi dai Aminu shi ne sarki, kuma a kan shi ne sarkin sai dai menene, tunda sun yi afil ko kuma suna wani kotu, ba za a ce ma afil ba, tunda ba afil kot ba ne, kotun kusan matsayinsu ɗaya ne, amma an shiga kusan ƙaran ne kusan lokaci guda. Sai mu jira mu ga su kuma me za su ce.
To Ibrahim, in haka ne, a takaice a matsayinku na masu rike da masarautu ko in ce sarautun gargajiya, a tsakanin gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da masarautar Kano, wane ne mai laifi ne, wane ne ya fi daukar wasu matakai da ba su dace da tsari irin na gargajiya ko tarihi ba?
A gona akwai rashin tarbiyya gaba ɗaya a hidimar, da kuma rashin mutuntawa, domin an riga da an ɗauki siyasa an sa a cikin magana abinda ya shafi sarakunan. Daga nan abubuwan suka lalace, amma ba wai na tabbata ba interest na gwamnan Kano ne ya zo ya ta rigima da sarakunan nan guda biyu ba. A'a, interest nasa shi ne zaman lafiya a ƙasarsa, amma da yake siyasa ya shiga ciki, shi ya sa kake ga ake ganin gwamnan Kano yana da laifi ko bai da laifi. A siyasa ce ta shiga, wanda kuma muna fatan su ajiye maganar siyasa su dubi girman shugaban sarakunan nan, su dubi matsayinsu a musulunce. Kamar yadda muka faɗa, musulunci shi ya kafa su.
Ibrahim Bauchi, kafa zan ma tambaya matsayinka na mai shiga tsakani, ko in ce kai kake tsakanin gwamnatin jihar Bauchi da masarautar Bauchi. Idan da a Kano kake a irin wannan yanayi, wanda shawari za ka ba wa gwamna a takaice?
Shawarar da zan ba gwamna shi ne, da Allah abin da ya kawo gwamnati yazo yayi abin da ya kawo shi ya gama da shi ya aje maganar sarauta don yace zai ci gaba da maganar sarauta watakila gwamnatin san ba za ta fitar da yake so ba da yake na sannan yayi wasa rigima an ta tashi ta yi muni a cikin Kano wanda zai so mu zama victim watakila ba daya daga cikin sarakunan bane shi ne ya gwamnati shi ne zai zama victim na farko to da gwamnatin tarayya tana iya daukan duk wani mataki a lokacin da taga ba za a samu tsaro a wani sashe na Najeriya ba saboda haka inda zan ba shi shawara shine ya manta da maganan menene wani sarki ne yake kan kujera a ne aiki da wanda ya same shi ya kuma domin mukanmu masu laifi ne duk dan adam da kake gani yana da laifi watakila sarki Sanusi ko kuma wancan gwamna da ya tafi ya yi laifi ya musu laifi wannan gwamnatin da ta zo ta samu kanta ta zama shugabanci a Kano to a hakuri ake yi don a zauna lafiya mu kanmu da ka gani dan adam Allah hakuri ke da mu saboda haka ni a gona da inda zan ba da shawara ga gwamna shi ne yadda ya samu mulkin nan kuma yadda na san shi dan ni na san shi mutum ne mai yaro ne mai ba zan ce yaro ba a gwamna ne tun da na san je na girme shi amma yana da tarbiyya yana da son mutane kuma daga gani kuma mulkin da aka yi na bayan lokacin da kwankwaso yake gwamna ai da shi aka taimaka wajen gina Kano saboda haka ba zai so abin da zai kawo Kano ta dade lalacewa ba sai dai abin da zai gyara a zaman lafiya a Kano da ci gaban Kano amma aka ce za a zai shiga cikin maganar hidimar sarauta a matsayinsa na gwamna matsayin da bai zama zai kai ba Allah ya kai shi yau shi ne gwamna a jihar Kano kuma yau kowane sarki ne ba yana karkashinsa ne saboda haka da sai ya gode wa Allah ya yi hakuri ya kau da kai akan maganar sarauta a ci gaba da mulki shi ba ya ci gaba da rasa in ba dai an samu Aminu wato sarki Aminu da wani laifi bane kamar yadda aka ce Sanusi ya same shi da laifin rashin biyayya wa sarki
to a gaishe ku malamai bari mu tsaya nan sai Allah ya kamar rana wa taya mu dawo mu ci gaba muna godiya ga su baki namu da kuma shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya tattauna mana da su huta lafiya ne Aliyu Mustafa Sakkwato a Washington.